This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 41, 31, 29, 19, 19 ta internet kuma a voahausa.com. Masu jin ma ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya FM a birnin Kwanni. Sauraronmu da wannan dare, assalamu alaikum. Yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC, da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lafiya. To, kamar kowace asabarwar haka, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin mu tattauna. To, amma kafin nan za ku ji rahoton da Baba Yakubu Makeri ya aiko mana daga birnin New York akan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana. Da farko, ga ladan Ibrahim Ayawa da cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Kasar Burkina Faso ta kulle ajiyar waɗanda suke sahun gaba wajen yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar cikin satin ta gabata, inda aka kame shugaba Michel Kafando da Prime Minister Isaac Zida aka yi garkuwa da su. Mai gabatar da ƙara Lauren Ponda shi ne ya bayyana haka a yau ɗin nan. Ya ce wannan hukuncin shi ne hukuncin farko da ya haɗa shugaban juyin mulkin General Gilbert Diendere da sauran mutane 13 daban-daban, ciki kuma har da jami'un siyasa 3 da aka samu suna da alaka da tsohon shugaban kasar Blaise Compaore. Wannan shawarar ta shafi duk wata kaddara ko abu daya da daya daga cikin waɗannan mutane suka mallaka. Wannan dai shi ne matakin ladaftarwa na farko akan waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin su da magoya bayan su. Idan dai ba manta ba, cikin satin ta shige ne masu tsaron fadar gwamnatin kasar suka yi kokarin kifar da gwamnatin rikon kwarya na kasar, inda suka kame shugaban riko Michel Kafando da Prime Minister Isaac Zida. Amma daga bisani tila suka ba da kai buri ya hau, domin sun samu matsin lamba daga kungiyar tarayyar Afirka, musamman ma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin Afirka, wato ECOWAS. Wannan ya sa Kafando da Zida koma kan karagar mulki a ranar Laraba ta gabata. Diendere dai yanzu haka ya fada na sani game da wannan yunkurin nasa. Masu gadin fada shugaban kasan sun nuna takaicinsu ne na yadda gwamnatin rikon kwarya ta ƙi barin wasu magoya bayan tsohon shugaba Compaore shiga takaran wanda za a yi nan ba da jimawa ba. Adadin mutane da suka mutu a sakamakon turmutsin da aka yi a sakamakon aikin hajjin da ake a halin yanzu a ƙasar Saudi Arabia ya ƙaru zuwa 769. Ƙasar Iran ce ke da adadi mafi yawa ga kowace ƙasa, kuma ta soki lamirin ƙasar Saudi Arabia akan abin da ta kira sakaci, wanda shi ne ta ce dalilin aukuwan wannan lamari. Kuma ta buƙaci a gurfanar da ita wato a kan wannan batun. Shugaban ƙasar Iran ɗin Hassan Rouhani ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta binciki wannan al'amari da ma duk wani haɗarin da ya auku a ƙasar lokacin aikin maka na wannan shekarar. Rouhani yana magana ne salin da yake jawabi a taron shugabannin ƙasashe wanda ake yi na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York na Amurka yau ɗin nan. Shi ma ministan harkokin wajen Iran ɗin bai yi gum da bakinsa ba game da wannan batu, domin ko ya tattauna da takwaransa na Amurka John Kerry salin da suke tattaunawa a wani wuri a cikin birnin New York ɗin. Daga cikin adadin da suka mutu sakamakon wannan turmutsin, 136 'yan ƙasar Iran ne da wannan hatsarin ya rutsa da su.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. A daidai lokacin da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke kankama kuma shugabannin ƙasashen duniya kusan 200 ke shirin mai da hankali kan canza hasalin muradun ƙarni, Baba Yakubu Makeri ya aiko mana da rahoto daga birnin New York akan wani taron da shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni ya jagoranta, inda shugaban na ƙasar Uganda ya tabbatarwa da mahalarta taron irin ƙudirin da shugabannin ƙasashen Afirka suka ɗauka.
Together, we are sending a powerful message to people in every village. We yace baki ɗaya mu muna aika sako zuwa ga mutanen karkara birane da duk kasashen duniya cewa muhimmantu wurin daukar muhimman matakai na kyautata rayuwarsu. Al-Hassan Yusha Babal Waiz mai sharhi ne akan harkokin yau da kullun kuma ya halarci wannan taro inda ya bayyana man ɗaya daga cikin matakai na cimma wannan muradin.
Matakin da aka dauki ne yaya za a yi su wayanga hadafofi da zai sauya rayuwar mutane, yaya za a yi mutanen duniya duka su samu labari. Inda mutane sun samu labari kaman ga abinda ake dauka kuma da abinda ake tsaurare wato wurin gwamnatinsu, to za su sa hankali su yi ta dakon gwamnati su ainihin tabbatar cewa ana cimma gurin ko dai ba a cimma, to amma duka wannan ya fito ga samun labarai.
Wannan taro na Majalisar Dinkin Duniya yana cike ne da tarihi sakamakon halartar Papa Roma a karo na farko a helkwatar Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban na Katolika ya yi bayanai masu muhimmanci. Wasu 'yan Afirka mazauna ƙasar Amerika sun bayyana irin ra'ayoyinsu akan wannan taron.
Sunana Jibril Abdullahi. In dai wannan abin za a tattauna ne na ci gaba United Nation da ƙasar nan Amerika za su taimaka, to sai su san hanyar za su bi taimakon da za su yi kansu danƙa hannun azzalimai.
Sunana Abdullahi. Shawara ne shugabanninmu ya kamata su tausaya wa bayan Allah.
Sunana Hadi Alhaji Alhassan. Ina ga da bigger problem da muke da shi ne wurin abinci.
Sunana Idrisu Muhammad. Amma ni kuma abin da na gani ga shugabannin rashin kishin kasa ne. Inda mun samu irin su Buhari biyar ma cikin Afirka, ina kaman to da mu ma mun cima gurin mu.
Ana ci gaba da tarurrukan kasashen duniyar a nan birnin New York. Baba ya ku makili sashen Hausa na murya America a birnin New York.
Yanzu kuma ga shirin mu tattauna wanda Ibrahim Ka Almasi Garba ke gabatarwa.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya bayyana gaban kotu don amsa tuhumar mallakar kudaden haram, inda daga bisani kotun ta bada bailinsa. Dama Saraki baya danyen ganye da fadar shugaban kasa da jam'iyyarsa ta APC don kaucewa muradun jam'iyyar a zaben shugabannin majalisar dattawa. Sarkin Bauchi Ridwanu Suleiman Adamu ya roki alazan Najeriya su yi wa Najeriya addu'a.
Mai ta addu'a ma kasanmu, ma mukanmu, ma 'yan uwanmu da muka bar su a gida, muna sa lafiya Ubangiji ya ba su lafiya. Mu da muke da lafiya, Allah ya ƙara mana lafiya, Allah ya ƙara ci gaba. Da ƙara sukutin da amincin wa ƙasar Najeriya baki ɗaya.
'Yan Najeriya na daga cikin kusan mutum 1,000 da suka mutu a sakamakon take su da aka yi a gwagwarmayar jifar Shedan. Dr. Mansur Sokoto ya ce sun yi shahada.
Sun yi Arafat amma ba su yi dawafi da sa'ayi ba. Turereniya ya sa ya zama ƙarshen rayukansu. Insha Allah sun samu shahada. Kuma za su tashi ranar Alƙiyama suna labbaik Allahumma labbaik. Mutane suna kukan wahalar tsayuwar Alƙiyama, su kuma suna kiran Allah, suna ƙoƙarin kammala aikin hajjin su a wannan lokaci.
Idin babbar sallah gudana a Najeriya da rafin rashin kudin sayar dabbar layya.
Haka, to yanzu za mu nufi zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa-insa tsakanin makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Yau Abdulwahab zai dora ne daga inda yake komawa ga manomi Ilu Idi.
To zan koma ga shi manomi da yake kusan dai kaya ba masa saboda haƙurinsa, kuma ta wani gu yana son kansa. Son kan nan shi ne da ba a barin labi. To me yasa ku ba kwa son barin labi?
Galibi gona akan saya ne. Masu sai da wurarensu su suke sai da guri duka sukan ce iyaka ba su da ko iyaka da wani. Ga iyakansu duk jejin mutanen ƙauye sukan sai da gonakinsu yanzu ma mutanen gari. To dole mutumin gari bai san maka wani abu labi ba. Dole ne inda aka nuna masa inda jeje sai da iyakan gonansa. So kaga maganar labi babu. Dole ne ba kulata ni inda da ya saba bi kiwonsa, dole ya sake zuwa wannan wuri saboda shi da ya saba yanzu kuma babu. To shi yasa za a samu matsala tsakanin manomi da Bafulatani. Kamar yanda aka faɗa sai dai haƙuri. Kamar yanda kuma ya sake faɗawa gwamnati su fito sosai da wani tsari wanda za a keɓe ma Fulani wurin kiwonsu. Inda da labi, ai akwai masana wanda tun fil azar akwai labin da Fulani sukan bi tun ma gari ya zama gari. Akwai labin Fulani sai a kirkiro in ya koma ga gonaki mu ya muka shiga labi dole a ba su kayan su hanya ne in hanya ya kasance kamar yanda aka gyara Abuja wanda suka gina gida akan hanyar da taswira dai na hanya ko kuma wani abu in ya fada gonan mu hanya ne na Fulani sai mu ba su kayan su amma sai an tsaya da gaske gwamnati ta kira manoma ta kira Fulani saboda su tabbatar nan labin mu na da haka ne eh waɗanda suke da zane tuntuni sai a fitar da zane duka wanda suka yi akwai a kananan hukumomi akwai a jihohi to in an je ma'aikatan fili za a tarar to wannan shine kawai mafita in an yi wannan za a samu mafita
to idan na koma ga shi sha'anin wannan al'amari akan samu wato tashin hankula ma har ta kan kai ga an yi bige-bige juma juna rauni ta kan kai ma ga an yi kisa to shin idan na koma ga ku jami'an tsaro waɗanda yake kun sha ganin waɗannan wannan al'amura yaya ta ina ne kuka ga wannan matsala da kuma hanyar da yake kuke ganin ya kamata a bi domin saboda ku ke zuwa ku ga abin da ya faru da yawa ma ku daure na daurewa ku hukunta na hukunta
to da fari dai aikin jami'an tsaro ko kuma jami'an tsaro shine kare rayuka da kuma dukiyar jama'a babban matsala da muke da ita a wannan zamani ita ce ta rashin tarbiya kama da wani mai bayani da zuwa ya fada an samu wani zamani ne da an bar yara suna cin karin su babbaka ma'ana iyaye yanzu sun ja jiki suka bar yara kuma na biye da haka babban aike kuma kalubala sosai mafi girma yana hannun sarakuna ne ba ko ina ne zaka samu jami'an tsaro a lokacin da kake bukatar su ba amma muna da sarakuna wanda Allah ya ba su na waya na daukan nauyi na tabbatar da tsaro a wadannan wurare to rashin hakuri shine babban dalili da yasa akan samu irin wannan tashina wani lokaci har a rasa rayuka kyautuwayi su sarakuna su san hakin su na magana tabbatar da waɗannan labi idan an samu wani ya shiga cikin labi kaga tun kafin a ce za a yi wani abin da zai kawo jami'an tsaro a wurin ya kamata sarki ya kira wasu ya bayyana wa wanda ke da laifi ya ba mai gaskiya da ya kamata an bar waɗannan labi domin labin nan yadda ne na sani labin nan ya kewaye Najeriya gaba daya idan ka fara daga nan Bauchi za ka bi labi ka shiga Plateau ka wuce Kaduna ka je Benue har ka tafi har Rivers in za ka zaga zuwa Lagos duk akwai labi da ya zaga duka to amma sai muka zo wani zamani ne yanzu wanda maganin labin babu domin sun zuciya mutane manoma sun shiga cikin labin sa'annan kuma ba Plateau kuma yana so ya wuce da garken sa zuwa inda zai tafi sai ya je tare da inda da ya saba wucewa an tsare kamar da wani yayi magana kafin ka Ankara dabbobi su riga su shiga cikin gona to kafin ya fita ya ce zai nemi magance irin wannan damuwa wani lokaci sai kaji mai gona in yana kusa saka ga rikici ya tashi amma babban abin yi shine da ya kamata a tabbatar da lafiyar labi to in an haka zai rage mana wadin su wahaloli da ake samu game da manoma da kuma makiyaya
to sarkin shanin sarkin Fulanin Bauchi kaga jiya kaga yau ko kuma shekarun jiya gashi yau ma kana ganin sa mutun labin nan kuda yaya yake ne tunda yake da can kun ce ba a samun irin wannan tashina sai a ɗan shekarun baya din nan ne
bayanin labi haka ne yanzu ka akwai labin da aka san shi yadda ka san kwalta na gwamnati na zuwa Abuja a ce an tsare wannan kwalta an kashe ta haka kashe wannan labin nan take zashiri wanda suke zuwa kasan Bauchi su koma kudu akwai labubuka da suka aka kashe yanzu haka ba sunan saniya ma ta bi daga nan na dawo sai dai a kewaye a dawo an dawo wuri daya an dawo labi daya tak labubuka an tottoshe gaba daya yanda ka san wannan hanyar Abuja ake an toshe shi haka wannan labin take tun ba a fu iyayen mu ba wannan kakanne mu suna ka wannan labi to yanzu a wannan zamanin kuma an toshe labi sun kai uku wanda ni na sani zam zahiri an toshe su an kuma mai da Fulani gu daya to wannan matsala ita ma gwamnati sai da shine mai taimakon wannan guri to ba kasan da ake zaune lafiya lafiya irin kasan Bauchi kuma gundu inda aka zaga aka je gurin dawon kenan ni kan asali na Bauchi shine gida ma dubba filatanin wanda yake anan a Najeriya ma zance ni kan sani na
to idan muka duba shi wannan batu na zamantakewan Fulani da makiyaya abu ne wanda yake ake neman a ga ya dore cikin walwala kowanne a zauna a yi ta taimakon juna yawa kuma kuna da naku wato bukatu wanda yake dukkan gawa masu sauraro su ma din su ji kuma ita ma gwamnati ta samu wannan bayani da kuka yi mutu kenan yanzu kukan shiga cikin gona yawa wani lokacin tare da sanin manomi wani lokacin ba tare da sanin sa ba to ba ganin kafin ma ku ce za ku shiga gona kyautuwayi ku gaya ma mai gonan kuna so ku shiga ku yi nemi wannan abinci domin saboda yin rashin yin haka shine kai ga an samu matsala
fata sani na dai ni annan bakin gurgudun sani na zan ce na san cewa dai ni dai na yabi jahar Bauchi kuma sai dai mu ji wannan abu a wani kasa amma ban ji shi har ga Allah ni ban ji shi a kasa
kai baka taba shiga gonan wani ha kawai bai baka izini baka je ka ci masa wani abu
ban taba ba kuma ban taba ji wanda yayi wannan wurin a kasan Bauchi sai dai in ji a wani kasa
lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar
kasan din na gaba bin Allah sannan kin na gaba kin Allah ta sare kin da
da wannan muka zo babun sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa yau dattawan da za su yi ma yan arewacin Najeriya jawabai sune sakatare janar na kungiyar jama'at Nasir Islam ta kasa Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar da babban malamin addinin Kirista Rabaran Iliya Gata Malumfashi da ke ziyara a nan Amurka ga Sheikh Khalid
to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sakon nawa zai kasance bangare ne guda biyu na farko in yi wa al'ummar duniya baki daya barka da sallah da kuma Allah maimaita mana ya ƙara maimaita mana musamman a gida Najeriya al'ummar mu duk baki daya muna musu barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya an sako lafiya an yi kuma idi lafiya kuma an yanka laye lafiya an yi rabon nama lafiya an yi dukkan alkhairori lafiya muna fatan Allah madauke sarki ya mana agaji ya taimake mu na biyu bangaren sakon abu ne wanda yake na tashin hankali da kuma wato bakin ciki ina mika jaje da ta'aziyya da dukkan musulmin duniya baki daya da kuma musamman wato alazanmu na Najeriya wanda jihar Sokoto kawai akwai yankin karamar hukuma guda daya da yake da mutum wurin kamar da aka faɗi kusan fiye da guda 20 da kuma dai shauran al'ummomi da suka raso musamman shugabanni cikin addini kamar wato dan uwanmu abokin mu ko malamin mu Professor Tijjani Miskin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddaro yana daga cikin waɗanda wato in Allah da muna kyautu da to sun yi shahada Allah ya karbe su ga kuma ita wannan yar uwa ta mu gurgajiyar yar jarida wacce take yar uwa mai kuzari da kuma ari da aiki wurin taimakawa wurin addini ita Hajji Bilkisu Yusuf ita ma Allah ya wato jikanta. Sako na faffada shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kware daga cikin gaske. Kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya. Ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya. Ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya. A ofishinka sai da zaman lafiya. A gonarka sai da zaman lafiya. A makotakanka sai da zaman lafiya. A zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya. Da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya. Harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya. Uba na buƙatar zaman lafiya, uwa na buƙatar zaman lafiya, 'yan makaranta, 'ya'ya, dangi da duk ma'aikata, kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya. Da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda yake mai matukar muhimmanci. Kuma lalle lalle ina sake jaddadawa, musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta. Shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa, kun amintu ga barin cutarwa ta can ma kun amintu, kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa. Da haka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya. Bugu da ƙari, alhamdulillah Allah ya kawo mana canji na gwamnati, wanda wannan canji alama ce da take nuna cewa in Allah da al'amura za su zo su ci gaba. To amma fa gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya, domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu. Ilimi ya tabarbare, kasuwanci ya tabarbare, tsaro ya tabarbare, kiwon lafiya ya tabarbare, harkar gona ta tabarbare, harkar ilimi ta tabarbare, harkar kasuwanci ta tabarbare. To dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya. Wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci.
Shi ma rabaran Iliya Gata cewa yayi.
To madalla, assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Jama'a 'yan Najeriya da dai sauran jama'a maza da mata, ina mana jaje saboda al'amuran da suka faru da mu a Saudi Arabia. Waɗansu da dama sun riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu, Allah ya kyauta namu. Sannan 'yan uwa dangi mu ne muku gaisuwa ta ta'aziyya, kuma Allah ya ta'azantar da mu duka, Allah kuma ya kyauta ta mu makoma. Muna fata Ubangiji Allah ya kare kariya ta gaba waɗanda suke da araye, Allah ya dawo da su gida Najeriya lafiya. Jama'a maza da mata, mun shiga wani ƙarni na yanayi, mun shiga sabo gwamnati, kuma akwai naɗe-naɗe da hukuma ta kan yi don tafiyar da al'amura na ƙasa. To Ubangiji Allah wata'ala shi ne mai komai mai kowa, shi ne mai shimfiɗa mulki. Mulki daga Allah yake. Allah shi ya yi ɗan adam, ya sa ɗan adam yadda yake tafiya da yadda yake gudanar da al'amuransa yau da kullum. Allah kuma shi ne shugaban komai, shi ne ke da komai, shi ke da kowa a ƙasa. An ka samu mutum in dai hankalalle ne, baligi hankalalle na da abin yi domin ƙasarsa. Mu waɗanda muke talakawa domin ƙasarmu, abin da za mu yi shi ne gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shiryar da zukatan mutane, ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba. Wannan gwamnati tamu wadda Allah ya sa ake tunanin ƙaddamar da komai, haɓakar da ita da za a gudanar da ita, ana tunanin manufofi. Can ma gwamnoni masu ma yayo suna ƙoƙarin tabbatar da kwamishinoni. To haka dai yadda Allah ya tsara sha'anin mulki sama da ƙasa, a fara tun daga ƙasa ya sama, to dukkansu da saman da ƙasa madaukakin sarki Allah ɗaya ya yi mu, Allah ɗaya ke da mu, Allah ɗaya da ke da kowa da komai. Don haka idan za a yi ya zama yi mai kyau, sai a yi cikin nufin Allah da taimakon Allah da tunanin Allah ya jagoranci. Idan za a yi bari ya zama mai amfani, sai a yi da tunanin Allah ya ba da ikon barin abin da ke mugu. to in akai haka aka sa Allah gaba a cikin al'amura to Allah yakan gudanar da su yadda ya kamata domin aya ta nuna mana idan ba tare da ikon Allah ba ba za mu yin komai ba don haka ina son tabbatar mana da mu mazaunan Najeriya yan Najeriya zaman lafiya shine ginshiken arziki da albarka idan kasa ba zaman lafiya to da arziki da albarka wadannan sun kaura dan ba za a same su ba zo mu zauna zo mu saba yan wana mazaunan Najeriya kowa kake ko me kake ba wani abin jin dadi illa iyaka a zauna labi lafiya zaman lafiya shi kan kawo albarka zaman lafiya shi kan sa alheri ya yawaita a kasa zaman lafiya din shine ake bukatar lalle kowa da kowa in wanda ya mallaki hankali sai fadi ne a san abin da ake fadi in yi ne a san abin da ake yi wannan abu zai taimaki jama'a wannan magana za ta taimaka wannan aiki da za a zai zama alheri idan haka ba ta samu ba hanya sara bari zai fadi mana maza da mata kowa kake ko me kake ba wani abin jin dadi da albarka kamar kasar ka kasan mu Najeriya ta zauna lami lafiya
jalla allazi wahidu kullu ta sama mana ahadin guda sau mazo kai ko ka kaya te mana rabbana majidi ya ila
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da Tawagashi yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya.
Mutumin nan da ake tuhuma da lalata gidan tarihi na garin Timbuktu dake can kasar Mali yanzu aka an danka shi ga kotun kasa da kasa dake Hague. Yau din nan ne kasar Niger ta damka Alhamad Alfaqi Almahadi wanda aka fi sani da suna Abu Tawrak ga kotu domin ya huskanci shari'a. Babban mai gabatar da kara na kotun Fatu Bensuda ta ce cikin wata sanarwa dake dauke da sa hannunta ta ce kame wannan taliki yayi daidai. Besu ta ce wannan tabi'ar da shi Almadi ya nuna cewa shi mutum ne mai tsananin ra'ayin riƙau na mabiya ɗariƙar Ansaruddin. Ta bayyana lalata wurin da shi ma Almadi ya yi a matsayin cin zarfin ɗaukacin al'umma wanda ke nasaba da al'adu da kuma addinin mutanen wannan yankin. Shi dai wanda ake tuhuman ya aikata wannan ɗanyen aiki ne tun a shekarar 2012. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya bayyana cewa sun cimma matsaya shi da takwaransu na China Xi Jinping cewa daga yanzu ƙasashen nasu ba za su mara wa satar bayanan juna baya ba ta duniyar gizo ko kuma gudanar da wani kasuwanci na siri wanda gwamnati ba ta da masaniya a kai. Waɗannan batutuwa dai su ne suka kasance sahun gaba a taron manema labarai a fadar White House inda shugabannin suka yi wa taron manema labarai jawabi jiya Juma'a. Shugabannin sun amince cewa za su ƙara ƙarfafa danƙon zumuntan da ke tsakaninsu tare da la'akari da cewa lalle akwai bambance-bambancen da ke tsakaninsu. Dama tattaunawa tsakanin shugabannin ana sa ran ya mayar da hankali ne akan tuhumar batun satar fasahar bayanan duniyar gizo da ƙasar ta China ke yi tare da yadda ƙasar ke tafiyar da wasu harkokin kasuwancinta.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye kafin mu ƙarƙare ga gaisuwar fatan alheri da barka da sallah zuwa ga Alhaji Muhammad Iknan wanda yanzu haka yake Nyamai. Allah ya ƙara lahiya da ƙwarin jiki. Yanzu a madadin Ibrahim Ladan Ayawa wanda ya karanto labaran duniya da Mr. Yemi Obajimi wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Dev Magnus. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai kuma gobe da rana da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.